بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammacin ranar litinin ce wacce ta yi daidai da 25 ga watan Ramadan 24 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1435 wacce ta yi daidai da 21 ga watan Julai shekara ta 2014 wannan shine kasad na 139 daga cikin jerin karatuttukan tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu mai suna Darul Hadithis Salafiyya wanda kenan Zaria jahar Kaduna a Najeriya karatun da babban malamin mu Sheikhul Allama Abu Abdurrahman yayi wataki da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi ya saka mishi da alkhairi ayyuka da ya gabatar a cikin rayuwar shi idan ba mu manta ba jama'a har yanzu muna tafsiri a cikin suratul baqara sura ta 2 daga cikin jeren giyar surorin alqur'ani ajiya mun kwana a aya ta 266 fadin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wa masalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير الله مدوكاكين سركي يبغى مثال ما سيبر دوكيو ينسو سنة تيروا دني مرير در الله دكما نيم اللادا أورن الله سامن الجنة Allah ka tabbatar da mu a aljanna Allah ya ce kamar wata gona ce kamar wani lambu ne dake saman wani dan tudu kadan ruwan sama wato ya same shi sai ya fitar da tsirrai dake fitarwa a wannan gona ko a wannan lambu ninki biyu Allah madaukakin sarki ya ce to kaga irin wannan gona koda ba ai ruwan sama ba yayyafi ma yana wadatar da shi ma'ana wannan misali ne da Allah madaukakin sarki yayi ga waɗanda suke masu imani waɗanda suke dibar dukiyoyin su suna bayarwa saboda Allah ba dan riya ba ba dan godi ba ba dan cutar da waɗanda suka ba ba inna ma sun yi ne dan yardar Allah a bisa ka'idar da Allah yake bada labarin waɗannan mutanen kirki nagari a beban koyi da Allah yake cewa yufuna bin nazari wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura mana suna dibar dukiyoyin su suna ciyar da mabukata suna bada sadaka suna taimakon addini ba wani abu suke nufi da waɗannan abubuwa da suke na ciyarwa ba sai neman yardar Allah inda ma suna ciyarwa ne ba dan neman mutane su yaba musu ba ba dan neman mutane su mayar musu da abin da suka ba su ba ba da nufin su mallake mutane ba a inna ma nut'imukum liwajhi Allah mun ciyar da ku ne dan neman fuskar Allah kaji dalilin da tasa ake ciyarwa kenan ka ciyar dan neman fuskar Allah suke cewa la nuridu minkum jazaan wala shukura ba ma neman wani sakamako a hannunku inna ma sakamako muke nema a gurin Allah ba mu neman yabawarku da jinjinawarku muna neman Allah ya yaba ma wannan aiki ne da muka yi na ciyar da ku ya ba mu lada ya saka mu aljanna Allah sai ya buga misali da wata gona dan haka duk mai dibar dukiyar shi ya bayar to Allah sai ya buga misali kamar wato wannan gonar ce wacce idan ruwan sama ya same ta sai ta ninka abinda ta saba fitarwa na kayan marmari da kayan hatsi wannan shine kwatankwacin wanda yake dibar dukiyar shi ya ciyar saboda Allah madaukakin sarki, ma'ana Allah zai ninninka mishi lada a ranar alkiyama. Maimakon lada guda da ake bayarwa, Allah sai ya rubanya maka, ya ninka maka, sai ka ga lada gashi a alkiyama ka rasa taya akai a ta ciyarwar da kai saboda Allah ne. Dan haka masu kuɗi su fito da kuɗi, haka kowa jama'a ya fito da abin da yake da shi, ya taimaki addinin musulunci, ya taimaki musulmi bayin Allah. Idan yayi haka, to wallahi kanshi ya taimaka, kuma kanshi yayi ma zai ga wannan sakamako a ranar alkiyama. Muna ta cewa masu kuɗi ba masu kuɗi kadai muke nufi ba, hatta talakawa, don kowa yana neman aljanna, ba bambanci tsakanin masu kuɗi da waɗanda suke talakawa ne. Da haka jama'a kowa ya fito da abin da yake da shi, ka ga me zaka iya, ka mallaki kaza ne, me kake da shi, to ka bayar. Ku tuna dai da hadisin da Annabi yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ka kiyaye kanka, ka katange kanka daga wuta, walau bi shirki tamratin, koda da rabin tsagun dabino ne. Ina tunanin dai anan ba wanda bai fi karfin rabin tsagun dabino ba. To kenan, idan aka ce a ɗibi dukiya a yi sadaka, a ɗibi dukiya a gina addini, kada ka taɓa tsammanin mai kuɗi wane kadai, ko masu arziki kaza ko wane, ko alhaji wane kadai. A'a, ka ɗauka had da kai. Idan alhaji wane zai iya ɗibar miliyan kaza ya bayar, kai za ka iya ba da dubu kaza, ko ɗari kaza, ko naira kaza. Ina fata mun fahimta. Kada ka kuskura a cikin ayyukan alkhairi, ya zama ba ka da rabo a ciki. Ina fata mun fahimta. Daga cikamakin waccan aya da muka karanta a jiya, Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir, lallai Allah yana kallon abin da kuke aikatawa, kuma zai sakanya ma kowa da irin aikin da yayi. Idan ka kyautata, ka ɗebi dukiya ka ciyar, Allah zai kyautata rayuwarka a nan duniya, sannan in ka tafi kiyama, Allah zai maka kyakkyawan sakamako da aljanna. Allah ka shigar da mu aljanna. Idan ba kuma ta ba, mun kwana a daidai wannan ayar, a yau za mu tashi aya ta 266, faɗin Allah a yawaddu ahadukum. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله مدوكاكين سركي يجي أيود أحدكم ينزن ديونكو زي سوء أجي أن تكون له جنة يكسن جينا دوات الجنة ونلمبو وتقونا min nakhilin gonar cike take da kayan itace wa a'nabin cike take da kayan marmari ma'ana ta cika da itatuwa waɗanda suke dauke da kayan marmari cike take da kayan hatsi da kayan abinci tajri min tahtiha al-anhar wannan gona ko wannan lambu koramuna gudana a ƙarƙashin ta lahu fiha min kulli thamarat a cikin wannan gona yana da dukkan nau'in kayan marmari duk wani nau'i na kayan marmari ko dan itace ko nau'in hatsi to wannan gona ta tara ta tattara mushi wa asabahu al-kibaru sai girma ya riske shi ya tsufa shekaru suka karmishi walahu zurriyatun du'afa alhalin yana da zurriya yana da ƴaƴa da mata da jikoki da dangi su ake nufi da zurriya du'afa waɗanda suke masu rauni ba su isa su tsayu da kansu ba ballantana su taimaki ubansu bayan gashi ya tsufa shekaru sun zo mishi bai da ƙarfi ƙarfin shi ya ƙare fa asabaha i'sarun sai wata iska mai ƙarfin tsiya mai tsananin gaske sai ta zo ta samu wannan gona fihi narun a cikin wannan iska tana tafe da wani wuta fahtaraqat sai ta babbake wannan gona gaba ɗaya da abin da ke cikin ta wannan wani misali ne da Allah madaukakin sarki ya nufi mana amma dai bari mu karkare ayar za ku fahimci misalin kware da gaske insha Allah Allah ya ce kadhalika kamar haka ne yubayyinullahu lakumul ayat Allah yake bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun don ku zamto masu tintintini ma'ana masu tunani masu tunano wato asalin falalar Allah da iko da ayoyin Allah wannan ta sa sai ku koma kuna bauta mishi wannan aya misali ne daga cikin misalan alqur'ani ma'ana masalun min amsalil qur'an wannan aya misalin da take dauke da shi kamar yadda zamu zo mu karanta hadisin wato asalin wato hadisin Abdullahi dan Abbas za ku zo ku ji me ake nufi da wannan ayar amma mu dawo mu ƙara kallon ɗaiɗaikon kalmomin ayar kamun mu ji waccan hadisin wato da zai ƙara bayyana mana ma'anar ayar Allah ya ce yanzu nan ɗayanku ayawaddu ahadukum ɗayanku zai so a ce an takuna lahu janna ga aljanna ga lambu yana da shi min nakhilin na dukkan kayan ɗan itace wa a'nabin da kayan marmari tajri min tahtiha al-anhar ƙoramuna gudana ƙarƙashin wannan gona ko lambu lahu fiha kuma shi a cikin wannan gonar yana da min kulli samarat dukkan nau'in ɗan itace mana babu wani nau'i na ɗan itace ba face sai da wannan gona ta tara ta tattara ma'ana yana da mallakin su yanzu kaga ga gona ga yabanya ga arziki a gefe guda wa asabahul kibaru sai girma ya same shi sai ya tsufa shekaru sai suka ja ƙarfin shi ya ƙare walahu zurriyatun sannan gashi da ƙananan ƴaƴa da mata da jikoki da zurriya du'afa waɗanda suke masu rauni ba su isa su ɗauki nauyin kansu ba kun ga a nan gefe guda kenan ma'ana yanzu ga ƙarfin shi ya ƙare ga ƴaƴa ƙanana da jikoki da zurriya waɗanda suke masu rauni yanzu kaga ya samu kanshi a hali na tsananin buƙatar wancan arzikin da gonar shi take tattare da shi mun fahimta da kyau kuwa to a irin wannan halin a daidai lokacin da gabda ya zamto yana da tsananin buƙata Allah madaukakin sarki sai ya ce fa asabaha ai fa asabal janna sai wannan gona ya zamto asabaha i'sarun sai aka samu wata iska mai tsanani i'sar ai rihun shadid iska mai tsanani sai ta samu wannan gona ta farma wannan gona fihi a cikin wannan iskar akwai narun akwai wuta ma'ana iska ce da take dauke da wuta fahtaraqat wannan gonar sai ta babbake gaba daya ma'ana sai da ya zamto daidai lokacin da yafi tsananin buƙatar wannan yabanya wannan gona wannan kaza sai wannan gona yayi asarar ta gaba daya bayan ga girma ya zo mishi bai da ƙarfi da zai iya cewa bari ya noma wata ga ƴaƴa ƙanana du'afa waɗanda ba su isa su tsayu da kansu balle su taimake shi ba ma'ana sai da ya kai wannan hali na tsanani sa'annan sai Allah madaukakin sarki ya aiko wannan wuta ta babbake wannan gona gaba daya za mu fahimci abinda wannan ayar take nufi na san mun fahimci ma'anarta a dunkula a jumillanci amma malamai suka ce wa qad rawal bukhari an ubaidillahi ibn umair qan al-imam al-bukhari ya ruwaici hadisi daga tabi'i mai suna wato Ubaydullah dan Umair kala wannan tabi'i yace kala Umar yawman li ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan tabi'i yace wata rana sayyidina Umar yana khalifanci ya tara sahabban annabi sai yace da su fi ma tarawna hadhihi al-ayati nazalat a tunaninku a irin iliminku da kaifin basirarku wannan ayar kuna ganin game da me ta sauka ta yi bayani ita dai wannan ayar da muka karanta qalu sai sahabbai suka ce Allahu a'lamu Allah shike da cikakken ilimi Allah kadai ya sani fa ghadiba umar sai fushi ya kama shi fa qala sai yace qulu na'lamu aw la na'lamu ku ce mun sani ko ba mu sani ba ku fada haka ba wai Allah shike da sani ba ma'ana ba umar na inkarin haka bane ma'ana umar yana kwadayin bayyanar da ilimi ne ku ce mun sani ko kuma ku ce ba ku sani ba amma ku ce Allah shike da ilimi ai manzon Allah ya rasu balle ku ce Allahu wa rasuluhu a'lam qulu na'lamu aw la na'lam dan haka sahabban nan dai sai suka shiru a cikin su akwai Abdullahi dan Abbas fa qala sai Abdullahi yace fi nafsi minha shay'un ya amiral mu'minina ya manzon Allah ina jin kaikayi a raina a cikin raina ina jin akwai wata fassara da nake da ita game da wannan ayar fa qala umar sai umar yace da shi yabna akhi ya kai dan uwana kul fada abin da ke cikin ranka game da wannan aya wala tuhaqqir nafsaka kada ka wulakantar da kanka mana kada ka dauka ga malam wani ga mai rawani wani ga ina fata mun fahimta mana ka kanka ganka dan misili abinda kake da shi na ilimi bayyana mana ma amfana da kai qala ibn abbas abdullahi sai yace duriba masalun li'amalin Allah yana buga misalin wani aiki ne a cikin wannan ayar sai ja baki yayi shiru qala umar sai yace ayyu amalin to wani irin aiki kuna fahimta da kyau kuwa ma'ana ibnu abbas duk da karancin shekarun shi amma Allah ya bashi fikira da basira kwarai da gaske ma'ana bai zubo ilimin gaba daya ba dan sai ya zama bashi da kima kenan yace ai Allah ya buga misalin wani aiki ne sai yayi shiru Umar yace to wani aiki ƙara jawabi qala ibnu abbas sai yace ai wato li rajulin ghaniyin mana Allah madaukakin sarki ya buga misali ne game da wani mutumi ghaniyin wanda yake mawadaci mai dukiya Allah ya bashi kudi Allah ya bashi arziki ga kadara ga kaza ya amalu bi ta'atillah yana da'a ga Allah madaukakin sarki cikin arziki da wadata da Allah ya bashi yana dibar dukiya yana sadaka yana taimakon addini yana ciyar da mabukata duk wani abu da ya kamata na yadda ake juyar da dukiya cikin da'a ga Allah to wannan mawadacin yana yi ya amalu bi ta'atillah duriba daraballahu masalan li rajulin ghaniyin ya amalu bi ta'atillah Allah ya buga misalin wani mutumi ne mai arziki mai dukiya yana ciyar da dukiyar shi cikin abin da yake da'a ne ga Allah thumma ba'atha Allahu lahu shaytan daga ƙarshen rayuwar shi sai Allah ya aiko mishi da shedan Allah sai ya turo mishi da shedan ma'ana sai ya sallaba shedan akan shi fa'amila bil ma'asi wannan bawa sai ya juye ya koma yana aikata saban Allah kaga ada yana da'a ga Allah cikin dukiyar shi daga ƙarshen rayuwar shi sai ya wayi gari yana aikata saban Allah hatta ahraqa a'malahu har sai da ya kona ya babbaka ayyukan shi gaba daya Ibnu Abbas yace to wannan ayar da irin wannan mutumin take jama'a na san yanzu mun ƙara fahimta da kyau ma'ana mutum a farkon rayuwar shi yana aikata ayyukan alkhairi a lokacin samartakar shi da kuruciyar shi shine masallaci shine haddar alqur'ani shine biyayyar iyaye shine sada zumunci Allah ya bashi kumbar susa da dukiya yana diba yana ciyarwa yana gina addini yana taimako yana zakka duk wani aiki na alkhairi yake da yake yana yin shi a farkon rayuwar shi daga ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ya sallaba shaydan akan shi sai ya burkice da yake Allah bai bashi istiqama ba akan wancan hali da ya samu kanshi a farkon rayuwa. Daga nan sai ya juye ya ci gaba da sabon Allah, ya ci gaba da wato bijirewa Allah, sai ya bata dukkan waɗannan ayyuka da ya a farkon rayuwar shi na da'a ga Allah da wannan aiki na sabon Allah. Ma'ana wannan aiki sai ya bata waɗancan ayyuka, ma'ana a sa'ad da yake da kuɗi yana diba yana taimako, a sa'ad da yake da lafiya, a sa'ad da yake da ƙarfi, to sai da girma ya zo mishi, sai da ya tsufa ƙarfin shi ya ƙare, ga ƴaƴa waɗanda suke masu rauni, ga mata, ga jikoki, a sa'ad da yake da buƙatar wancan aiki na alkhairi da ya gabatar a rayuwar shi a daidai wannan lokaci, kuma sai ya bata rawar shi da tsalle, sai ya bata waɗannan kyawawan ayyukan, sai ya biyo bayan su da munanan ayyuka. Ma'ana kaga duk waɗancan ayyuka da ya gabatar a farkon rayuwar shi, gashi ya samu kanshi a hali mafi tsananin bukata, waɗancan ayyuka ba za su amfane shi ba duniya da lahira. Wannan shine misalin, ma'ana misali ne na wanda yake aikata da'a daga ƙarshen rayuwar shi sai ya sauya daga asalin shi ya koma yana wato asalin sabawa Allah madaukakin sarki. Kaga a cikin wannan akwai tsoratarwa ƙwarai da gaske, akwai firgici ƙwarai da gaske. Yanzu ka ɗauka a misali na rayuwa, ka ɗauki wannan misalin ka ɗabbaka shi a rayuwa. Ka sha wahala a farkon rayuwarka, ka tara dukiya, a sa'ad da ka gama shan wuya tsaf, ga ƙarfinka ya ƙare, tunaninka game da neman kuɗi yanzu tunaninka ya dakushe, ba ka da wata basira, ba ka da wata fikira ta neman kuɗi, ga kuɗin sun taru gaba ɗaya daidai sa'ad da kake da matuƙar buƙata don ƙarfinka ya ƙare, shekarunka 70 80 90 a duniya, ko an ce tafi kasuwa ba za ka iya ba, ko an ce ɗebi ɗauki mota ka je kai tuƙi ka samu kuɗi ba za ka iya ba. A daidai lokacin da ya kamata ka fara cin moriyar dukiyarka, a daidai lokacin sai Allah ya aiko da wani bala'i, sai ya cinye dukiyar gaba ɗaya. Ka auna da kyau ka gani ya za ka samu kanka a wannan hali, wani irin ƙunci za ka samu kanka a ciki. Ina jin za ka shiga ƙunci, ƙuncin da sai dai ka mutu da shi amma ba za ka taɓa mantawa da shi ba. To wannan shine irin misalin wanda ya aikata kyakkyawa a farkon rayuwar shi, yayi ta sadaka, daga ƙarshe sai shedan ya rikita al'amuran shi, ya saka mishi riya da gori da cutar da waɗanda ya taimaka, sai ya bata ayyukan shi gaba ɗaya. Dan haka ya tafi alƙiyama a sa'ad da yake da buƙata matuƙa game da ladan waɗancan ayyuka, a daidai lokacin sai ya zamto yayi asarar su gaba ɗaya, sai Allah ya ɗauke shi ya saka shi a cikin wutar jahannama. Wannan shine misalin da malam asalin yake ƙara bayyana mana, wanda daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ce kazalika, kaga kamar haka, ma'ana kamar irin wannan misali da ake buga muku, wato kamar haka ne, yubayyinullahu lakumul ayat, Allah yake bayyana muku ayoyin shi, la'allakum tatafakkarun, don ku zamto masu tunani. An samu wata magana daga ɗaya daga cikin shahararrun tabi'ai, al-imamul hasanul basri, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, yace hadha masalun, yace kaga wannan ayar tana ɗauke da wani irin misali, yace kalla wallahi man ya'qiluhu minan nas, yace ina rantsuwa da Allah ɗan kaɗan ne daga cikin mutane suke iya hankaltuwa da irin wannan misali da Allah madaukakin sarki ya buga. Yace in baka gane ba, shaykhun kabirun, yace dattijo wanda yake mai girman shekaru, da'ufa jismuhu, gaba ɗaya gaɓoɓin shi sun saki, gaba ɗaya ba shi da wani ƙarfi a jikin shi, in yana tafiya ma da ƙyar yake, wa kasura sibyanuhu, ga ƴaƴa suna yana da shi burjik, ƴaƴan shi 50, ƴaƴan shi 60, ga jikoki. Al-Hasanul Basri yace afqaru ma kana ila jannatihi, yace kaga a wannan halin to yafi tsananin bukata zuwa ga wannan gona tashi. Yace wa inna ahadakum, yace wallahi dai daga cikin ku ku musulmi wallahi afqaru ma yakunu ila amalihi idan qata'at anhu ad-dunya yace wallahi dai daga cikin ku ku musulmi kun fi tsananin bukata zuwa ga ayyuka da kuka gabatar a nan duniya idan duniya ta yanke muku ma'ana idan kuka amsa kiran manzon mutuwa kuka amsa kiran Allah kuka tafi lahira to kun fi tsananin bukata zuwa ga ayyukan ku fiye da bukatar da wannan dattijon yake da shi shi da ƴaƴan shi ga wannan gona da ta babbake jama'a muna fahimtar misalin da kyau kuwa ka tafi lahira duk abin da kai a duniya ka gina kaza kai kaza kana da dukiya kaza kana da kudi a account kaza duk waɗannan abubuwan ba su ne za su amfane ka ba sai ayyuka da ka gabatar wa Allah ka fi tsananin bukata zuwa gare su ba wani cikin bayin Allah ba ce sai yayi da na sanin aikin da yayi a duniya idan mutumin kirki ne sai yayi tunanin ina ma sa'ad da na aikata kaza ina ma nafi na aikata sama da abin da na aikata idan ko mutumin banza ne to wannan da na sani zai da na sani ina ma ba kaza na aikata ba kaza ne sai yayi ta guri ya Allah a mayar da ni duniya ya tashi ya ga alkiyama ta rikice gaba daya sai ka je yana cewa rabbirji'un Allah a mayar da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ya Allah zan aikata kyakkyawa sallah da aka ce nayi naki Allah na tuba zan aikata zan yi biyayya iyaye Allah zan debi dukiya zan ciyar da addinin ka gaba duk yayi ta wannan magiyar Allah sai ce kalla Allah sai daka musu tsawa yace innaha kalimatun huwa qailuha kawai magagi ne sambatu ne kawai yake a wata aya Allah yace walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakathibun da za a mai da su duniya da sun koma aikata abin nan da aka hana su mana ƙarya suke ko da suka ce rabbirji'un ƙarya suke suna dawowa duniya to ruwa za su dawo ba tuba za su yi ba ba za su kyauta ta aiki ba la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun fa'idha nufikha fi s-sur fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun haka har Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa duk wanda ma'aunan shi suka yi nauyi ma'aunan shi na ayyukan alkhairi to wannan ya rabauta da shiga aljanna Allah ka nauyata ma'aunan mu na ayyukan alkhairi dan haka kun ji wannan misali da wato wannan malami al-Imam al-Hasan al-Basri ya buga game da wannan wannan asali jama'a kamar yadda kuka ji wancan hadisi na farko al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Sahih al-Bukhari a cikin Kitab at-Tafsir a lambar hadisi na 4338 wannan asali shi kuma al-Imam Ibn al-Qayyim ya ambace shi a cikin Bada'i'ul Fawaid ɗaya daga cikin littafan shi sannan wani malami da ya tattaro maganganu da Ibn al-Qayyim yayi game da fassara waɗannan ayoyi na Al-Qur'ani ya tattara su a cikin wani littafi mai suna wato asalin Majmu'ut Tafsir ma'ana littafi ne da aka tattaro wato fassarori da Ibn al-Qayyim yayi ayoyin Al-Qur'ani a cikin ɗaiɗai kullata tafan shi sai aka tara waɗannan fassarori a matsayin tafsirin da Ibn al-Qayyim yayi Al-Qur'ani kamar yadda aka yi ma wato Ibn Taymiyyah aka tattaro maganganun shi da yayi game da wasu ayoyi aka tara wuri guda aka kira shi da at-tafsirul kabir amma asali ba shine ya rubuta littafin ba an tattaro maganganun ne aka tara wuri guda ina fata an fahimta malamai suka ce wa lin hadha amara subhanahu bitafakkuri wa hassa alaiha fi khitamil aya da wannan dalili Allah madaukakin sarki ya zaburar da musulmi game da titin wato tunani game da ayoyin Allah ka rika zama ka rika nazari game da misallai da Allah madaukakin sarki yake bugawa da wannan dalili ne Allah madaukakin sarki ya cika shi wannan ayar da fadin shi da yake cewa kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun ma'ana misali Allah ya buga a wata aya Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma ya'qiluha illa al'alimuna wa tilkal amsalu nadribu halin nas la'allahum yatafakkaruna. Ina fata mun fahimta, dan haka misali da Allah ke bugawa ba mai fahimtar shi sai waɗanda suke masu tunani. Ina fata mun fahimta. Dan haka ya ku musulmi, mu zamto masu aikata ayyuka na alkhairi, mu zamto masu kusanta zuwa ga da'a ga Allah, mu nisanci abin da yake sabon Allah ne. Duk abin da yake Allah ya hana, to mu yi iyakacin kokarin mu gurin sanin wannan abin da nisantar shi. Sannan duk abin da Allah madaukakin sarki ya umarni, to lallai mu yi kokari mu aikata wannan abu daidai gwargwadon iyawar mu. Da wannan ne Allah madaukakin sarki zai tseratar da mu a ranar alkiyama. Dan haka kowa jama'a ya je ya duba kanshi ya ga wani aiki yayi, me yake akai a yanzu, aikin alkhairi yake akai, to ya doge akan wannan aikin alkhairi din, kada ya kuskure ya bari, kada ya canza, kuma yayi ikhlasu yayi saboda Allah, yayi ta fata yayi ta addu'a Allah ya dauke shi akan wannan aiki, kada ya canza karshen rayuwar shi, yayi ta addu'a Allah ya bashi istiqama. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi annabi yana addu'a yana cewa Allahumma muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, ya Allah mai juyar da zukata. Wanda asali lafazin hadisin cewa annabi yayi inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha, annabi sai ce Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika. Annabi yake cewa dukkan zukatan ƴan adam to suna tsakankanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah, yana juyar da waɗannan zukatu wato zukata yadda yaso. Annabi sai ya addu'a ya ce Allahumma muqallibal qulubi, ya Allah mai juyar da zukata, sabbit qalbi ko qulubana ko sarrif qulubana ala ta'atika, ya Allah tabbatar da zukatanmu akan da'a gare ka. Kaga annabi yana neman Allah ya tabbatar da zuciyar shi. Kaga fannahanu ummatuhu min babi aula, mu muka fi cancanta da mu rika addu'a, mu rika tazarru'i ga Allah, mu rika kankan da kai ga Allah madaukakin sarki. Allah ya tabbatar da zukatanmu, Allah ya bamu istiqama. Dan haka muna roƙon Allah ka tabbatar da digadiganmu akan addinin musulunci. Ku tuna da wata magana shahararriya da malaminmu Malam Albani yake yawan fadinta, yake cewa ya Allah in ka san za mu canza daga yadda muke, mu lalace Allah kafin mu canza ka dauki rayukanmu. Na san ba ku manta da wannan jumlar ba, ka rika wannan addu'ar. Wallahi babu karama mafi girma irin ka mutu da istiqama akan addinin Allah. Ku tuna da asalin sayyidina Umar, ko da yake bai tabbata zuwa gare shi ba, ka karanta sharhu sunna da littafin al-wasatiyyah fil Qur'an na Dr. Muhammad Ali As-Sallabi. Ya ambaci wannan asali, sayyidina Umar yake cewa a'zamul karama luzumul istiqama, karama mafi girma, karama ta waliyan gaskiya shine ka lazimci istiqama hatta fi lahzatil akhira min hayatik, hatta a numfashin karshe na rayuwarka ya zamto ka mutu da tsayuwa akan addinin gaskiya. Wallahi jama'a mu rika addu'a dan kada ka ganka akan addini, ka ganka ahlus sunna, ka ganka salafi, ka ganka malami, ka ganka masani, wannan ya rude ka, ka ji kai wata tsiyaci. Ka sani idan ilimi ne, Allah ya samar da waɗanda suka fika ilimi, suka fika jajircewa akan addini a karan farko, amma da Allah bai nufe su da istiqama ba, Allah bai musu gamdakatar ba ƙarshen rayuwarsu, sai suka sauya, sai suka canza. Na san dukkanmu nan muna iya ba da misali ga wasu da muka sani a jiya ko shekaran jiya sun fi mu iltizami da wannan addinin. Zaka ga sun fi ka zafin sunna, sun fi ka kaza, sun fi ka kazar-kazar da kai ko mu. To amma da Allah bai nufe su da istiqama ba, yanzu in ka gansu sun fi kowa lalacewa. daga nan zaka gane ashe kai ba wata tsiya bace da ta wuce ka kankan da kanka ga Allah kai tawalu ga Allah ka rika addu'a ka rika sadaka ka rika taya wato ɗan uwanka su rika taya ka addu'a Allah ya dauki rayuwarka akan hakikanin addinin musulunci wannan ita ce karama mafi girma ita ce karamar da annabawa duk da darajar da Allah madaukakin sarki yayi musu to ita suke nema a ƙarshen rayuwarsu ka dubi annabin Allah annabi Yusuf Allah yayi mishi baiwa baiwar da baiwa wani ba sahabbai suka tambaye annabi wa yafi daraja cikin mutane annabi yace fa yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah annabi dan annabi jikan annabi tattaba kunnan annabi amma duk da wannan daraja da Allah madaukakin sarki ya bashi daraja a gurin shi da daukaka a duniyance sai da ya zama wato wanda yake wato babba wanda yake daga shi sai wanda yake sarki gaba daya a kasar Masar amma da yazo rasuwa me yake cewa cewa yake rabbi qad ataitani min al-mulki wa'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah sai yace me jama'a tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin yace rabbi qad ataitani min al-mulki ya Allah ka bani mulki ya roka Allah ya bashi rabbi ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim didda wannan aya tana nuni ne akan wannan sarkin ba Allah ba sarkin yace da shi sanya ni na zama ni ne mai kula da wato taskar dukiyar kasa gaba daya inni hafizun alim ina da amana kuma ina da ilimi kaji qualities guda biyu ga ilimi sannan kuma ga amana yace Allah ka bani mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith Allah ka sanar da ni ilimin fassarar mafarki fadir as-samawati wal-ard ya Allah kai ne wanda yake kage halittar sammai da kasa sai yace anta waliyyi fid dunya wal-akhirah ya Allah kai ne walina kai ne majibincin al'amarina kai ne nake danganta al-walaya ta gare ka sai yace ne jama'a tawaffani musliman ya Allah ka dauki rayuwata ina musulmi kaga didda wadancan darajojin da ya samu amma addu'a yake tawassuli yake ku kalla yabon Allah yake sai da yayi bi Allah sai yayi addu'a sai ya zamto nau'i ne na tawassuli fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah kaga sai da ya gabatar da yabo ga Allah tabbatar da rububiyya da uluhiyyar Allah sannan sai addu'a ya roki Allah cewa Allah ka dauki rayuwata ina musulmi kuma ka hada ni da mutanen kirki annabi ne yake wannan addu'ar jama'a mu musulmi yafi dacewa mu yi duk darajar ka duk ilimin ka duk malantarka ka kai annabi Yusuf baka kai shi ba amma ka ji irin addu'a da yake dan haka jama'a wallahi musamman masu da'awa musamman masu karantarwa musamman malamai balle gama gari da sauran tullabul ilmi ɗan uwa nahnu ahwaju ila hadha ad-du'a min ghayrina mu muka fi kowa buƙatar irin wannan addu'ar ta karanta talbisu iblis na abdurrahman ibn al-jawzi ya ambaci kisoshi masu yawa wasu ba su tabbata ba amma an samu ɗaya daga cikin malaman wannan zamani ɗaya daga cikin ɗaliban albani ko mashhur ko samir ya dauki littafin yayi tahzibin shi ya ware waɗanda suka inganta daga waɗanda ba su inganta ba ya ambaci wata kissa mai ban tsoro jama'a wani rahib daga cikin waɗanda suke masu bauta daga cikin banu isra'ili Allah ya bashi ilimi ga bauta ga kaza aka ce huwa a'budu ahlu zamanihi duk mutanen zamanin su yafi kowa zama na gari wasu ƴan uwa biyu suka nufi za su tafi jihadi, za su tafi yaki ko wata tafiya ko kasuwanci, ga wata ƴar uwa ta su da suke da ita, sai suka ga ba wanda ya cancanta su dauka su kai wa amana in ba wannan malami ba, in ba wannan mai bauta ba, suka dauka suka kai mushi da ƙyar ya karba. Sai yasa aka gina daki mara kofa sai dai window, dan haka gari ya waye zai dauki abinci ya je ya aje a saman window sai ya tafi ita ta dauka. Haka suka yi tsawon zamani bai taba ganin ta ba, bata taba ganin shi ba, basu taba jin muryoyin juna ba saboda sahabban imani. To amma daga baya sai shedan ya zo mishi cewa to baka gani yanzu wannan ƴar uwa ta wadancan sadda suna nan suna ɗebe mata kewa, suna dan tattaunawa da ita, suna jin matsalolinta, suna kaza suna kaza. Daga ƙarshe sai shedan ya ga to ya riya mishi cewa to ya dan rika jin maganar ta mana yana jin matsalolinta. Haka har sai da ta kai ga yasa aka fasa wannan wundan ya zama kofa, ya koma yana zama da ita su hira su kaza, har sai da shedan ya ribate shi yayi zina da ita, ta dauki ciki, ciki yayi girma. Sai shedan ya zo ya riya mishi cewa baka ganin idan ƴan uwanta suka dawo suka ganta da cikin nan za su kashe ka dan ka ci amanar su. Shedan sai ya riya mishi to ai ga mafita ga abin da za ka yi, ka kashe ta mana, dan haka idan sun dawo sai ka ce da su ai ta mutu, dama sun amintu da kai ba za su ƙaryata ka ba. Shikenan sai ya kashe ta. Bayan ya kashe ta, bayan ta haifi dan sai ya kashe ta, ya binne ta ga ta ga dan, ya sa ta a wani daki ya boye. Bayan sun dawo sai suka tambaye shi ina ƴar uwarsu, yace ai ta rasu ta yi kaza. Shikenan suka ƴan koke-koken su, shikenan suka tafi saboda yadda basu ma buƙaci ya nuna musu inda kabarin yake ba. Bayan kwana biyu shedan sai ya zo musu a mafarki, ya zo wa wannan kai ina ƴar uwarka ai ta rasu ci a ai ƙarya ne, ai ya kashe ta ne, ya je wa kanin ya je wa wan. Daga baya sai ya zamto wato asalin daga ƙarshe sai wannan kan ya ce basu yadda ba ya je ya nuna musu inda gawar take. A cikin wannan mafarki shedan sai ya nuna musu cewa ai kashe ta yi. Suka zo suka tare shi, daga ƙarshe suka kama shi za su hallaka shi, sai ga shedanin da yayi ta daukar shi daga mataki zuwa mataki, sai ga shi ya zo yana daure shedan, sai ga shi ya bayyana gare shi yace ka san dai ni na sa ka kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza, yace dan haka kana so ka tsira daga wannan abu da suke nufi su maka a yanzu, sai yace i, yace to kai mun sujuda. Sai ya ce ina daura ta ya zan maka sujuda, sai ya ce ko gyada kai ne kai, yace a haka yace i kware da gaske, sai ko ya gyada kai, yana gyada kai sai ya kyalkyale da dariya. Shikenan sai ya tafi ce wannan na halakar da shi, na gama da shi. Daga abin da yake kasa da zina zuwa zina, yaudara, kisan kai, daga nan shirka da kafirci ga Allah. Amma mu auna a karan farko wane ne shi, a abadu ahli zamanihi. Dan haka in kana ta kamar ilimi ko imani ko takawa ko kaza, akwai wadanda suka fika yanzu nan kurkusa a cikin wannan kasa ta mu Najeriya, akwai malamai wadanda shekaru 20 30 baya sun shahara da zafin sunna, a lokacin da da'awa ta sunna ta bayyana da an faɗi sunan masallacin su, to an riga an san su da zafi game da iltizami da sunna da rashin sassautawa duk wani dan bid'a. Amma da Allah bai nufe su da istikama ba, yanzu sun lalace, sun zama kaza sun zama kaza. To ba murna za ka yi ba, wannan ya zama darasi gare ka da rayuwarka. Ka dauka sun fika imani, sun fika kaza a wancan lokacin, to amma sai basu samu kansu, Allah bai musu gamdakatar da istikama ba. Kinan kai ka fi dacewa ka rika addu'a, ka rika roƙon Allah. Jama'a muna da matukar bukata game da irin waɗannan nasihohin, dan haka kada ka kuskura kana matashi ka rudu kana karantarwa ka tasa wasu sune ta makabbara suna zuga ka ana ta makabbara kabbara mai ra'un akbar ana zuga ka ina rantsuwa da Allah in Allah bai nufe ka da istiqama ba za ka samu matsala za ka fi kowa lalacewa a ƙarshen rayuwa jama'a mu ji tsoron Allah waɗannan ayoyi ne da Allah madaukakin sarki ke karantar da mu dan mu tsaya mu yi tunani mu zama mutanen kirki mu tsaya mu auna ayyukan mu da muka yi a duniya a ranar alkiyama me zaka gani wanda kai a duniya wanda zai amfane ka da falalar Allah Allah ya saka ka aljanna ku tuna da abinda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqu Allah inna Allah khabirun bima ta'malun duk abinda ka aikata Allah zai baka labari kuma kowace rai ta kalli me ta gabatarwa kanta a nan duniya wanda ranar alkiyama za ta kalla ta ce to ya Allah ga aiki da falalarka Allah ka saka mu aljanna Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka ba mu istiqama Allah ka tabbatar da mu akan addininka bayan Allah madaukakin sarki ya ambata wannan aya a aya ta 267 Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum
ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد
نعم شكرا
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
الله مدوكين سركي يجي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku ɗiba ku ciyar daga abin da yake mafi tsarki na daga dukiyoyi da kuka samu kasuwanci kuka yi a noma kuka yi a wata harka ce kuka yi ka samu dukiya ta halal to ka ɗiba ka ciyar daga abin da Allah madaukakin sarki ya azurta ka da shi sahabi Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yake cewa amarahum bil infaq Allah ya umurci al'umma musamman masu imani da su ciyar daga cikin min tayyibati ma razaqahum min al amwal allati taksabuha su ciyar daga dukiya mafi tsarki daga cikin dukiyoyi waɗanda suka samu suka yi kasuwanci malamai suka ce abinda ake nufi da wannan aya zakatu al-mafruḍa ma'ana zakata farilla ku diba daga dukiyar da Allah madaukakin sarki ya azurta ku da shi ku fitar da haƙin Allah na zakka ku baiwa bayin Allah saboda a cikin zakka akwai haƙoƙi biyu haƙin Allah mahalici na abi umurnin shi ya ce a diba a bayar ka diba ka bayar to sa'annan haƙi na biyu akwai haƙin bayin Allah shine ka diba ka basu to waɗannan haƙoƙi guda biyu Allah madaukakin sarki yake umurtar waɗanda Allah madaukakin sarki ya baiwa arziki idan dukiyarka ta kai ta fitar a fitar mata da zakka to wajibi ka diba daidai gwargwadon abin da ya tabbata na nisabi ka fitarwa wannan dukiya taka da zakka dukiya ce tsabatta ma'ana annaqadan az-zahab wal-fidda dinari da azurfa to lalle ka fitar musu da zakka a dukiya ce wacce ta zamto ta dabbobi nau'in waɗannan dabbobi guda hudu raƙuma mazan su da mata shanu mazan su da mata sa'annan sai kananan bisashe awakai da tumakai to idan suka kai nisabi idan suka kai alhaulu ma'ana suka yi shekara guda a ajiye dindi to in dai sun kai nisabi lallai kadiba kaciyar kadiba ka bayar na daga abin da yake mai tsarki ne na dukiya wacce yake ma kasabtum na abin da kuka samu wa mimma akhrajna lakum min al-ardi sa'annan ku diba ku bayar da sadaka ku bayar da zakka daga dukiyoyinku mimma akhrajna lakum daga abin da muka fitar muku min al-ardi wato daga cikin ƙasa ma'ana duk abin da ya zamto ka noma to lalle ne ka fitar da zakkar wannan abu da ka noma a ranar da ka girbe wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu ina fata mun fahimta wannan gaba jama'a malamai sai suka ce kaga daga cikin mimma akhrajna lakum min al-ardi suka ce dukkan nau'in kayan hatsi da kayan marmari to ya shiga ciki dan haka anan malamai suka ce duk wani abu kamar al-Imam Abu Hanifa yace duk abin da ka noma to sai ka fitar mishi da zakka jama'a kun fahimta da kyau kuwa dan mimma akhrajna lakum min al-ardi daga duk abin da muka fitar muku daga cikin ƙasa yanzu idan ka noma tumatiri daga ina ya fita daga cikin ƙasa idan kana da garden ne ma'ana kana da gidan gona ko lambu bishiyoyinka suna fitar da mangoro da kaza da kaza da kaza daga ina dai suka fita min al-ardi idan ka shuka masara ko dawa ko alkama ko gero ko kayi doya ko wani abu duka wannan daga ina ne min al-ardi da haka al-Imam Abu Hanifa yake cewa duk abin da sama ta shayar da ƙasa ƙasa ta fitar na tsirrai to lalle akwai zakka a cikin wannan abu da ƙasa ta fitar ina fata mun fahimta to amma malamai sai suka ce a'a ai an samu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya iyakance adadin wani nau'i na kayan hatsi annabi ya ce a ciki za a fitar da zakka kuma nau'in kayan hatsin su ne kadai wanda riba ke iya shiga cikinsu da haka malamai suka ce riba na iya shiga cikinsu to zakka ta wajaba a kansu ka karanta hadisin muslim da hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito annabi yake cewa al-burru bil burri wal qamhu bil qamhi wash sha'iru bil sha'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi yadan bi yadin mithlan bi mithlin ina fata mun fahimta wannan hadisi malamai suna daukar shi a matsayin dalili na bayyana nau'in abin da ya wajaba a fitar mishi da zakka na abin da wato asalin ƙasa ta fitar kun ji tunani da mazhabi da fiqhun Abu Hanifa a cikin wannan ayar fiqhu na biyu sai yace ayar da Allah yace mimma akhrajna lakum min al-ardi wannan ayar bata bayyana adadin yawa ba yadda bata bayyana adadin kaza da kaza ba sai yace bata bayyana adadin yawa ba dan haka a ƙarƙashin wannan yace da za kai noma sai zamto kadai abinda zaka samu shine tiya guda ko mudu guda to sai ka fitar da zakka a cikin shi inji Abu Hanifa ina fata mun fahimta amma wannan malamai suka ce ba daidai bane saboda akwai nassoshi waɗanda suke rage fadin irin waɗannan umumat din da ake iya fahimta ina fata mun fahimta kaga daga ciki akwai wancan hadisi da annabi yake cewa fima saqati samau al-ushru kaga wannan ayar tana nuni akan duk abin da ƙasa ta fitar sawa'un ruwan sama ne na Allah ya shayar da ƙasar ta fitar koko bar ruwan ƙasar akai ta fitar da tsirran an fahimta da kyau to amma sai nassun hadisi yazo cewa fima saqati samau al-ushru duk abin da sama ta shayar ma'ana ruwan Allah ruwan damuna ta shayar to zaka bada ushiri 1/10 ma'ana 1/10 annabi sai yace idan ko ya zamto ba ruwan ba to ba hatsin da ruwan sama ya shayar bane ma'ana jigo akai ma'ana an shayar da shi ne ko da bar ruwa ko da jigo ko da almirasha din nan irin butan nan da ake baiwa wato shuka ruwa ma'ana kai da hannunka ka ba ita gonar ka ruwa to abinda ya banyar da gonar ka ta samar annabi yace zaka ba da nisful ushri
yanzu kaga wannan hadisi yana rage fadin wannan hukunci da wannan fiqh da Imam Abu Hanifa ya fahimta game da wannan aya. To sa'an nan yazo a cikin wani hadisi kuma game da ayyana iyakance adadin yawan nau'in hatsin da sai ya kai za a fitar mishi da zakka. Annabi yake cewa laisa fi ma duna khamsati awsukin sadaqa. Annabi yace duk abin da ya zamto yayi kasa da awsuki biyar, kamar kace buhu biyar ko buhu shida ko duk awsuki 60 sa'an ne a cikin shi ko, to duk abin da ya kasa da awsuki biyar babu sadaka a cikin shi. Me ake nufi da sadaka anan? Ai azzaka, babu zakka a cikin shi. Yanzu kaga waɗannan hadisan suna ƙara bayyana wato rage fadin hukuncin wannan ayar ne. Ina fata mun fahimta. Dan haka dai Allah madaukakin sarki umarni yake duk abinda kuka samu na dukiya to ku bayar da zakka, idan ta kai a fitar mata da zakka. Abinda kuka noma ku fitar da zakka, in jinsin abinda ake fitar mishi da zakka ne, idan ya kai nisabin da za a fitar mishi da zakka. Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki yace wala tayammamul khabisa minhu, kada ku bibiyi al-khabith, wanda yake batacce, wanda yake ba mai kyau ba, rubabbe, minhu na daga dukiyarku. Malamai sai suka yi sabani ga me ake nufi da al-khabith. Wasu suka ce haramun ake nufi, kada ka bibiyi dukiyarka ta haram, riba da kaza da kaza da ka samu, ya zamto daga cikinta kake diba, kake bayarwa, kake ciyarwa. Wasu suka ce shine ma'anar wala tayammamul khabisa minhu. An fahimta. Wasu suka ce a'a, abinda ake nufi da al-khabith shine dukiyarka lalatacciya, lalatacciya daga cikin dukiyarka. Zaka bada sadaka sai ka dauko kudinka kalalo kalalo, sai ka zaro wata da rabinta ta yaji, ka zaro tsohuwa, ka zaro kudin da za ba za a amfana da shi ba sai kai sadaka da shi. To wala tayammamul khabisa minhu. Jama'a mun fahimta. Za ka yi sadaka da tufafi, sai da ka ɗauko mai faci daga gwiwa ko a gadon baya ko wata ta hohe ta koɗe gaba ɗaya, sai ka bayar. To wala tayammamul khabisa minhu. Gonarka nan wani guri yayi wato asalin kamfa, can bai yi ba, wato can bai yi yabanya sosai ba, sai ka ce to a ɗiba daga daidai setin can inda bai yi ba, to a ɗauka a madadin zakka. Jama'a ku ɗiba ku raba, amma inda yayi da kyau fa sai ka ce to wannan nawa ne. Allah ya ce wala tayammamul khabisa minhu. Ina fata mun fahimta. Wannan fassara ta biyu ita ce tafi dacewa da ayar, mara kada ku ɗiba daga lalatacciya cikin dukiyarku, ku riƙa bayarwa kuna sadaka, ka ɗebi mafificiyar dukiyarka ka bayar. Ko da yake waccan fassara ta farko ita ma za ta shiga ƙarƙashinta, tunda ba fassarori ba ne waɗanda suke karo da junansu. Jama'a mun fahimta da kyau. Wala tayammamul khabisa minhu ay la taqsidur radi'a min amwalikum, kada ku bibiyi lalatattu daga cikin dukiyoyinku. Wa qila wasu suka ce ay la ta'dilu 'anil mali halali wa taqsidu ila al-harami fataj'alu nafaqatakum minhu. Ma'ana kada ku karkace ga dukiyarku ta halal, ku tafi zuwa ga dukiyoyinku na haramun, abinda ka dan kai zalunci da abinda ka sato da kaza da kaza da kamiya miya, to kada ka diba daga ciki kai sadaka da shi. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa. Daga nan zaka gane wautar waɗanda suke ba ƴan boko da ƴan siyasa fatawa cewa ba laifi ka iya satar dukiyar gwamnati in zaka gina addinin Allah. Wallahi wannan hadari ne jama'a, wannan hadari ne. A ce an halatta maka satar dukiyar gwamnati da shubha har cewa ai ka san ka kadiwa. Kun fahimta? Wai sai ya ce ai ka san shi ya diba, ai shi ma dan kasa ne, ai shi ma kaza. To tambaya anan waye raba tukuna? Ko ko jama'a waye raba balle har ka ɗebi ka san ka? Kuma kai da ka ɗebi ka san ka, sauran al'umma su ma sun samu nasu ka san? Kuma ku kalla in ma ka san su suka diba, kashi nawa suke diba jama'a? Dan haka akwai matukar hadari kana malami ka baiwa barayi fatawa cewa su yi sata in sun zo su gina addini. in sun gina masallaci ai ba komi ai a kawo ai sadaka za ai fidda'u ai kai dai ba da miliyan 2 kawai da bi wasu a tafi da su makka ai aikin haji za su je su yi ma istighfari wallahi na samu kaina jama'a a cikin mamaki da naga wasu katti suna zaune su ne ma wani mai kudi wai istighfari dubu dubu wallahi ba labari ba wallahi ba labari ba wallahi ba labari bane wai are mishi istighfari yazo ya raba musu buhun shinkafa dai dai an ba su 25,500 to tambaya tukuna ane ma wani istighfari ne tukuna jama'a malame ku ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah ku ne kuke fadi kuke sanya hannu a madadin Allah duk abinda zaka fadi wallahi ka fada abinda a ranar alkiyama ka tattalar makanka mafita ina ƙara tuna mana maganar jiya ta wani cikin daliban Ibnu Taymiya yace ma qadaitu qada'an illa wa a'adattu lahu jawaban inda Allah ta'ala yawmal qiyamati yace ban taba fadin wani abu ko na hukunci ko kaza ba face sai na tattalar ma wannan hukunci amsa ba a duniya ba a ranar alkiyama a wurin Allah kai malami haka kake tsakaninka da Allah abinda zaka fadi in baka da ilimi akai dole ne sai kai magana akai dole ne sai kai magana ba dole bane an tambaye ma sayyidina Abubakar da yafi kowa ilimi da imani a wannan zamani game da wasu fatawoyi yace bai sani ba yace ayyu sama'in tuvilluni wa ayyu ardin tukilluni wace sama za ta yi min inuwa wace kasa za ta dauke ni in na fadi cikin littafin Allah abinda banda ilimi akai Imamu Malik aka zo mishi da fatawoyi 60 da wani abu ko 70 da wani abu ya amsa kwaya uku rak haka ce to ala gafarta malam yadda kake mujtahidi yadda kake kaza ka san haka mabiya suke su fasa maka kai a tara ma yashi a ce ala gafarta malam baqiyatu ahlil khairi a duk a fada abubuwa aka ce to yanzu ala gafarta malam yadda kake marji addini ma'ana al marjiud dini duk abin da ya taso gurin ka za a ji an fata so daga wata kasa ce da fatawoyi aka zo maka da su amma kwaya uku ka amsa yanzu ya za a yi kamar kai Imam Malik yace kamar ni wane yace to bari ma ku ji yanzu wannan ya dauki wannan maganar tawa ya fada ma ƴaƴan shi da jikokin shi ku je ku fada an tambayi Maliku Maliku yace bai sani ba wannan ya haddace ya haddatar da na kasan shi ma'ana wannan ba kaskanci bane an tambaye ka eh ban sani ba shikenan ban sani ba malamai suka ce nisful ilmi rabin ilimi ne jama'a mun fahimta da kyau kuwa dan haka wala tayammamul khabisa minhu kada ku bibi al khabis ma'ana mai dauda daga cikin dukiyoyinku dan haka duk dukiyar da wani malami ya baka fatawa cewa ko kai sata ko kai danniya ko kai zalunci almuhimmu kai dai ka ba su wani kaza ka ba su shek kaza ka ba su wali wani kaza duk wanda ya fada ma haka yayo dare ka ya cuce ka bai fada ma gaskiya ba kuma ko kai sadaka ko kai gina ko kai Allah ba zai karba ba saboda ka'idar inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne bai karba daga ayyuka sai mai tsarki dukiyar ka ta haramun Allah bai da bukata zuwa gare ta Allah yana da bukata ne zuwa ga wato tsarki kuma bukata ba bukatar da in ka wato asalin bayar kana da wata minna ga Allah ba in ka bayar kanka kai ma in ka ki bayarwa ma kanka kai ma wala tayammamul khabisa minhu kada ku bibi mummuna wato wacce take ba ne wato asalin halal daga cikin dukiyoyin ku ba ko kuma wacce take ba mai kyau ba kada ku bibi lalatacciya daga cikin dukiyoyin ku tunfiquna kudi ba kuna bayarwa walastum bi akhirihi alhalin kuma in aka dauka aka ba ku wannan lalatacciyar ba za ku karba ba illa an tughmidu fihi face shin kun kasance kuna rintse idanu ma'ana kuna karba cikin kunya ina fata mun fahimta ma'ana abinda zaka dauka ka bayar ka auna da za a dauka a baka yaya zaka ji an kaskantar da kai zaka ji an wulakantar da kai wannan abincin da kake bari a gidanka sai ya lalace sai a dauko a baiwa almajire ka auna in kai aka ba zaka karba lastum bi akhirihi ba zaka karba ba illa an tughmidu fihi sai dai kana karba mana kana rintsa ido mana cikin kunci kana jin kunya mana kamar ma an tirsasa maka ne mana kada ka bayar da abin da in aka baka irin shi ba zaka karba ba rigar ka da ka bayar auna da cewa in wani ya dauko irin ta ya baka zaka karba jama'a mun fahimta da kyau kuwa Allah madaukakin sarki yace wa alamu lallai ku sani annallaha ghaniyun Allah mawadaci ne mai wadatar da talauci bai kwankwasa mushi kofa Allah shine mawadaci hamidun kuma Allah shine wanda bayi ke yaba mushi ai an infaqikum Allah ya wadatu daga ciyarwarku shine ghaniyun hamidun Allah shine wanda ake yaba mushi kuma wanda ke bada sakamakon ayyuka da kuka aikata wa yujazil muhsina afdalal jaza Allah sai kyautata wa muhsini mai kyautatawa da sakamako wanda yake mafi falala Allah ka kyautata mana al-imam at-tirmidhi jama'a ya rawaita hadisi a cikin kitabut tafsir al-lamban hadisi na 2389 daga sahabi barra ibn azib fi qawlihi ta'ala game da fadin Allah madaukakin sarki da Allah ya ce wala tayammamul khabisa minhu قال wannan sahabi barra yace nazalat fina ma'ashar al-ansar wannan ayar ta sauka ne game da mu mutanen madina yace kunna ashabu nakhl yace mun kasance wato mu dinnan mutanen madina mutane ne masu noman dabino masu bishiyoyi da arziki na dabino yace fa kana ar-rajul ya'ti min nakhlihi ala qadri kasratihi wa qillatihi dan haka sai ya zamto ɗaya daga cikin mu ya kasance yakan dauko abin da yake da shi na arziki na dabino ya kawo masallaci da gurgudan yawa ko kuma karanci in yana da arziki mai yawa a ga ya debo da yawa in kadan yake da shi a ga ya kawo ka yace wa kana ar-rajul ya'ti bil qinwi wal qinwain yace ɗayan mu yakan zo da dodo guda na dabino Allah ya sa an san dodo guda jama'a ba dodo ba dodo ina fata mun fahimta kamar ka ce bond kenan ko yace yakan zo da dodo guda ko dodo biyu na dabino fa yu'alliquhu fil masjidi sai ya rataye shi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taji ba wai rabarwa ake ba ratayewa ake ajewa ake kaga wannan yana ƙara bayyana mana irin halin da sahabbai suka samu kansu a cikin wato sharafin nafsi rashin kaskanci da daukar kaskanci ta hanyar bibiyar mutane da roko da bara da abin da yake bambadanci ne sahabbai ba su yin wannan kai hatta abubuwan da zai zubar musu da mutunci ba su yi ma'ana ba zuwa ake ana raba musu kowa ya tara hannu ko roba ko kwano ko bokiti ana zuba mushi ba ajewa ake mai bukata sai je ya tsinka sai ya ci ina fata mun fahimta kaga wannan ai yafi mutunci kuma masu arziki daga cikin sahabbai sai tunda annabi ya ce da su al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla dan haka ba su wato in ya dauko ba wai ba su yake ba balle hannun shi ya zama a sama hannun dan uwan shi ya zama a kasa ya zama kaskantacce dan haka sai ya aje sai je sai ya dauka kuma kaga sahabban annabi ba wawa suke yi ba mana an je an rate yanzu misali jama'a a kawo wani faranti haka da wani dining table da soyayyun kaji a ce an sha ruwa ina jin kafin a ankara to wani yayi targade wancan ya kuje wannan yayi kulu an yi rububi an daddanna wasu jama'a ba haka bane sahabban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wannan ba dabi'ar su bace wata rana mallan na ba mu labari yake cewa akwai lokacin da al-sheikh Abubakar Mahmud Gumi yana cikin tafsiri aka kawo sadakar mota aka zo aka aje makullin mota da haka malam sai ya duba ya duba ya ce to masu bukata sai su dauka kanka ankara tuni an yi sufa an yi sulu an tattake raddul azhan an daddane an kowa kokarin shi ya kai hannun shi kan makullin mota jama wannan ba dabi'a bace ta gari yanzu an sha ruwa ka je ka ga yadda yara suke ba yara ba har da manya zaka ga turmutsi ake gogoriyo ake turereniya ake kuma fa da kowa zai hakuri kowa zai samu tama da yake dabi'un mu ne jama dan haka wallahi muna da buƙatar tarbiyya ta natsuwa both internal and external natsuwa jama muna da buƙata kana da natsuwa da wiqar a cikin tunaninka to kuma a zahirinka a ga natsuwa tattare da kai a tafiyarka a ga natsuwa ka zama ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam amma yanzu baka gane natsuwa a zahiri idan kaga mutun ya natsu yayi shiru ba za ka gane mai natsuwa bane kawo abinci gurin ko kawo kudi ko ana raba wani abu zaka gane to wannan na da natsuwa ko bai da natsuwa ana kawowa sai kaga cidin nan yafi kowa karfi ya bige wannan ya mauje wannan ya danna wannan sai ya mika sai ya kwato shi kenan musulmi mu zama masu natsuwa mu zama abeban koyi na gari ina fata mun fahimta dan haka wannan sahabi yake bada labari yace wa kana ar-rajul ya'ti bil qinwi wal qinwain fayu'alliquhu fil masjid sai ya rate wannan dodo na dabino a masallaci wa kana ahlus suffa laysa lahum ta'amun barra'u yace dama akwai ahlus suffa mana waɗannan waɗanda ke zauna a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laysa lahum ta'amun dama ba su da abinci mana su suna zauna ne sallah suke kaza suke kaza suke ina fata mun fahimta ai na san mun san tarihin su ko kun tuna da hadisin Abu Hurairah hadisin Bukhari da wata riwaya ta Muslim ko da dan fada mana hadisin ne jama'a ko mu wuce Allah ya kiyaye wata rana Abu Hurairah ya fito sai ya fadi ya suma saboda tsananin yunwa annabi ya ganshi sai annabi ya kyalkyale da dariya sallallahu alaihi wasallam ba dariya bace ta mugunta sai dan dariya ce ta Allah ya sanar da annabi me zai biyo bayan wannan yunwar da Abu Hurairah yake fama da ita na daraja da falala da daukaka dan haka annabi ya gaba sai yasa aka kira Abu Hurairah Abu Hurairah ya shigo tare da annabi cikin gidan shi annabi ya tambayi matan shi me aka samu wata cikin matan ta ce to ga dai wani nono a cikin wato koko ko mazubi wata ta kawo mana Abu Hurairah ya ce a raina ina jira inji annabi ya ce to Abu Hurairah dauka ka sha mana yace sai naji annabi ya ce da ni tafi ka je ka kira waɗancan da ke cikin masallaci ahlus suffa Abu Hurairah yace sai na ji wani abu a cikin raina sai yace gashi babu makawa sai nema manzon Allah da'a sai nemi shi biyayya yace sai naga to annabi ya dan bani na sha mana ko na ji ƙwarin tafiya aikin manzon Allah yace gashi kuma kusan su 70 ne ya za su yi da wannan nono jama'a mun fahimta Abu Hurairah je ya kira su aka taho suka taho aka zo bayan an zauna annabi ya miƙawa Abu Hurairah yana jiran ya ce to ka sha annabi ya ce miƙa musu su sha ya miƙa ma wannan ya sha ya miƙa ma wannan ya sha ya miƙa ma wannan Abu Hurairah ya ce hatta sharibu wa shabi'u jami'an sai da suka sha suka koshi gaba daya yace sai da ya rage falam yubqi illa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana sai ni da annabi kadai muka rage ba mu sha ba yace sai annabi ya kalle ni fatabassama annabi sai min dariya ka ji fassarar waccan dariyar kenan annabi sai yace sha ya Abu Hurairah ishrab yace sai na sha na sha nace ma manzon Allah gashi annabi yace kara dai na sha na sha na kara miƙawa annabi yace ka dai kara Abu Hurairah yace wallahi ya manzon Allah lam ajid lahu maslakan babu inda mana ko makwalwa dai babu inda zan sa a ciki na nayi kat annabi sai ya dariya ya karba sai ya shanya ragowar gaba daya mu'allil shahid ahlus suffa ina fata mun fahimta wa kana ahlus suffati laysa lahum ta'amun kaji annabi ya kira su ya ciyar da su ba su da abinci dama fa kana ahaduhum idza jaa barra'u yace daya daga cikin su ya kasance idza jaa da ainun ba da alhamza ba idza jaa idan ya ji yunwa ba idza jaa ba ina fata mun fahimta daga alju'u ne ba sakarkariyar yunwa almahmasatu ina fata mun fahimta idza jaa atalqinwa idan ya ji yunwa sai yazo gurin wannan dodo na dabino fadarabahu sai dan dake shi haka bi asahu da yas sanda dake hannun shi fayasqutu min albusri watamri fayaakul sai wanda dabino ya dan kado haka sai dan sako sai ya dauka sai ya ci sai barra'u ya ce wa kana nasun to kun san duk inda ake abu jama'a wannan ya kawo sai an samu masu magudi ko kuwa wa kana nasun mimman la yarghabu fil khair to akwai kuma wasu wadanda su ba fatan su alkhairi ba ya atir rajul bil qinwi zaka ga daya daga cikin su yazo da dodo guda na dabino fihi shis wal hashf a cikin wannan dabino akwai lalatacce da rubabbe wa bil qinwi sai yazo da dodo guda na wannan dabino lalatacce kadin kasara ya gurbace ya ribe fayu'alliquhu sai je rataya inda sauran ke ratayawa fa nazalatil aya sai wannan ayar ta sauka mana wala tayammamul khabitha kada ku bibi lalatacce rubabbe daga cikin dukiyoyinku ku diba kuna ciyarwa ina fata mun fahimta kala sai barra'u yace fa kunna bayan wannan ayar ta sauka fa kunna ba'da zalika yati ahaduna bi salihi ma indahu dan haka daya daga cikin mu sai dauko abu mafi kyau a gidan shi an mishi farfesun kaji to su da su zai fito ya baiwa waɗannan almajiran masu neman ko dan kanzo ko dan dagwadagu in dai baka kai haka ba to akwai matsala jama'a ina fata mun fahimta kaji da ayar ta sauka shikenan masu magudi ma sai suka dena dan haka duk inda aka ce gaciyarwa ane sai kaga wani ya magudi hukuman ta ne shekarar da ta wuce shekarar da ta wuce wasu an sha ruwa aka kawo abinci basu san daga inda abincin yake ba suka bude baki suka yi taci nan take wasu suka mutu aka debi da yawa aka kai su asibiti shi sa jama'a kada yunwa ta buga ka idan kai rufe an kawo abinci ka rufe ido kai taci a waye kawo abincin da haka masallatai da makarantu ku fadaka sosai a ce iftar a ce kaza duk wanda ya kawo abincin ya zamto kun san shi tukuna ya zamto naku ne ina ku ina ku ne ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka malamai suka ce fa fil ayati kaga a cikin wannan ayar akwai al'amru bil infaqi min atyabil mali wa ajwadihi wa anfasihi wannan ayar tana umarni da ciyar da dukiya min atyabil mal dukiya mafi dadi wacce dukiyar ka kafi so ku tuna da hadisin can da annabi ya ce sadakar da tafi falala ita ce ka debi abin da wa anta sahihun shahihun kana nan lafiyan ka lau kana matukar kwadayin dukiyar sai ka dauka ka bayar to wannan dukiyar ladanta yafi falala a wurin Allah dan haka lalle ne jama'a mu diba daga dukiyar mu min afyabil mal wa ajwadihi dukiyar ka wacce tafi daraja a gurin ka wa anfasihi tafi kima a gurin ka to sa'an nan wannan aya tana karantar da mu annahyu anit tasadduqi bi ruzalatil mali an hana musulmi an hana ku ku ciyar da kaskantacciyar dukiyar ku dan haka idan ka tashi alheri ka tashi ciyarwa ka tashi kyauta ka tashi kaza ka je ka samu me kafi so to ka dauka ka bayar ku tuna da fadin Allah da yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun a sa'ad da wannan ayar ta sauka da Allah yace ba za ku samu albirru ba ba za ku zama nagar ba nagarta ba za ku same ta ba aljanna ba za ku shige ta ba har sai kun diba daga dukiyar da kuka fi so kun bayar da wannan ayar ta sauka kamar yadda Bukhari ya rawaita hadisi a cikin kitabuz zaka wannan sahabi wato Abu Talha al-Ansari yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ga aya ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yace gashi ni kuma mafificiyar dukiyar da nafi so ita ce wannan gona ta biruha ko bayruha yace ya manzon Allah ga ta nan ij'alha fi sabilillah kaji imanin sahabbai kenan ij'alha fi sabilillah wannan kankararren gidana ka kana so kaji an yi wa'azi zo ka samu limami ka samu kaza ka ce to ga ta nan ij'alha fi sabilillah zaka samu aljanna insha Allah annabi yace to Allah ya karbi sadakarka amma ni ina ganin ka rike gonar kai waqafinta ga kai da danginka da zurriyarka hadisin yana nan a cikin sahih al-bukhari dan haka jama'a musulmi mu daina bayar da abin da dama ba ma bukata tu wannan da abincin nan dama ko baka bayar ba dama zubar da shi zakai to amma an maka abinci an shirya dina za a sha ruwa to wannan abincin daga ciki diba ka bayar ina fata mun fahimta rigar ka kana so to dauka ka bayar ba sai ta tsufa ba jama'a muna fahimta da kyau ko Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka malamai suka ce wannan aya tana hana musulmi yin sadaka da ba da zakka bi ruzalatil mali da kaskantacciyar dukiya shi yasa ba a karban ramammiya ko wato dukiyar da take lalatacciya idan an zo karban zakka jama'a ina fata an fahimta la tu'khadhu harima wala makhib wala kaza wala kaza guzuma an zo karban zakka sai ka kalli wata busasshiya haka wata guzuma haka sai ka ce to ga ta zakka nan a ba a karba ina fata mun fahimta fa inna allaha ta'ala tayyibun saboda Allah mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban Allah bai karbar dukiya sai wacce take mai tsarki ina fata jama'a mun fahimta kafin mu wuce wannan ayar jama'a zan dan waiwai wata kalma can da Allah ya ce wa mimma akhrajna lakum min al-ardh malamai suna istinbabin cewa yana daga cikin abin da Allah ya fitarwa wato musulmi wanda ya umurce su da su diba su bayar da sadaka da zakka a cikin shi suka ce akwai al-ma'adinu ma'adinai akwai ar-rikazu ar-rikaz ma'ana ma'adinan da kuke hakowa a ƙasa gold da zinare ko kwaranda ko kaza ko kaza ko kuma man fetur da ake hakowa jama'a mun fahimta da kyau ko kuma kana hakar ƙasa sai kai gamdakatar ka hadu da almadfunatul jahiliya ma'ana wannan wato dukiya da a zamanin da lokacin da mutane ke cikin jahilci suke haka ƙasa suke binne dukiya sai ka hadu da ita aka rasa me ita to wannan ya shiga cikin mimma akhrajna lakum min al-ardh ka wannan istinbabin yana da ƙarfi jama'a ma'ana petrol ya shiga ciki kenan gas da duk waɗannan abubuwan sun shiga mimma akhrajna lakum min al-ardh hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin bukhari annabi yake cewa al-ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun وَالْمَعَدِينُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ annabi yace ma'adini jubar ne ma'ana an haka rami ana neman ma'adini to idan wanda yazo ya fada to jubarun ai hadarun bladiyata lahu ba diyar da wanda ya haka zai biya ina fata an fahimta wal ajma'u jubarun dabba ita ce al ajma raquminka ko saniyarka in ba da sakacinka ba ta je ta barna ta kashe wani to jubarun ina fata an fahimta annabi daga ƙarshe yace wa fir rikazi al khumus ar-rikaz idan ka samu ar-rikaz tsintuwar jahiliya ma'ana wacce ake binne dukiya a ƙasa to zaka kasa daya bisa biyar ka bayar da kashi daya shine al khumus din 1/5 ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a zamu saurara anan insha Allah gashi karatu ya karatu lokaci yayi in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe jama'a zamu wato asalin takaita wato waɗannan karatutuka namu anan in Allah ya kai mu gobe akwai bayanai da nasihohi da fadakarwa da zamu mu ɗan uwa kamar da abin da ya shafi zakatul fitr ma'ana zakkar kono ko zakkar fiddakai da abin da ya shafi hukunce-hukuncen idi da sallar wato idi da wasu abubuwa makamantan waɗannan. Muna fata zuwa gobe da Allah ƴan uwa su dan ruko wani abu da za su sai abin da za a yi photostat da shi dan za mu karanta ne. Da haka za a dan kawo mu karanta insha Allah ka dan ruko abin da ba zai wuce naira 100 ko 150 ba. Za a wato asalin sayar da photostat akan haka insha Allah. Muna fatan Allah madaukakin sarki abubuwan da muka faɗi na daidai Allah ya ba mu lada. Abubuwan da muka yi kure Allah ya sai mana. Allah ya ji kan mu, ya ji kan iyayenmu, ya ji kan malumman mu. Muna addu'a ta musamman Allah ka gafartawa muassisu Daris Salafiyya, Daril Hadithis Salafiyya, Malam Muhammad Awwal Adam Albani. Allah ka gafarta mishi ka kai haske kabarin shi. Allah ka amintar da shi da iyalin shi daga azaba da firgicin alkiyama. Muna roƙon Allah ka dauke shi ka saka shi da shi da iyalan shi gidan aljanna ka nisanta su daga wuta. Allah ka hada shi da annabawanka da manzanninka da mutanen kirki cikin salihan bayinka. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da ƴaƴa da iyali da wato ɗalibai da makarantu da malam ya bari. Allah ka tsare su ka sa musu albarka. Fitintinu da makirce-makirce da ke ƙarƙashin ƙasa Allah ka wargaza su. Muna roƙon Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya musamman arewacin Najeriya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki buƙatocin mu da muke da su Allah ka sani, Allah ka biya mana. Allah ka hada fuskokin mu a gidan aljanna ka nisanta mu daga wuta. Zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.